domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Mansuraro barkinmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai dauko wasu daga muhimman bayanan wasu daga manyan dattawan Arewa biyu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Na farko zamu dauko bayanan marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu a taron da GBS ta shirya gabanin babban zaben 2019 kan yaki da shan miyagun kwayoyi wanda ya kawo matukar illa a yankin jihohin arewacin Najeriya. Sai kuma mu kawo zantawa kan rayuwar Arewa a baya daga bakin marigayi Dr. Shatima Mustafa.
Arewa zumun ta samu dusai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Ga marigayi Sheikh Abubakar Giro Argungu wanda ya rasu a makon jiya bayan fama da gajeruwar jinya a birnin Kebbi, jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, kuma aka gabatar da jana'izarsa a garin sa Argungu.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shine asalin abinda muka hararo cewa rashin dauka irin wannan mataki na iya kawo sanadin rugujewar kasan mu gabaki daya, domin ko mutun ya zama babban mutun yana shaye-shaye ba a cin fa'idarsa. Don haka yasa muka ga ya kamata mu hada karfi da karfe domin mu dauki wannan matsayar tafi ko maudu wanda za mu yi magana akan shi illa shaye-shaye da kuma wayewa mutane da kai. Muna fata abin zai amfani kasan mu da duniya gabaki daya insha Allah. Sauran sakonni da mu ci gaba da amfani da masallatai mu na Juma'a da makarantun nan mu na matan aure da kasir-kasir namu na yau da gobe wurin ilmantar da mutane, don mu hada karfi da karfe mu yi kamu aiki da kasan mu insha Allah. Dubai hiru gujewa tarbiya ba, in ka diba kana magana akan sauran kasashe, kasa nawa ka gani waɗanda za su bar irin yan iska ga titi kamar yadda aka bar su a nan Najeriya? Don haka dole sai an yaki miyagun mutane da ake amfani da su. Kuma na in ka diba abin ya dan matsala da yawa, domin da waya ka samu manyan mutane America, Saudiya, Germany da zama ne suna daukan nauyin miyagun kwayoyi suna sai da kansu suna ba mu biya. Ma wannan yafi muni kasan mu Najeriya. Don haka akwai tabarbarewar tarbiya, wannan shine zamu ihe ba muhimmanci ma bisa ga komai yanzu. In Allah ya da manya ma ya kamata a gyara kwakwalwansu kamar yadda kaji jawabai sun nuna, manya a gyara saitin su daina sponsoring, ma'ana su daina daukan nauyi. Matan aure kuma muna son mu gano wai me yasa suka shiga cikin wannan bala'i, tunda ba su cikin fitintunu suna gida, me ya kai su shiga cikin wannan yanayi? Don kaga fiyade yayi yawa kuma duk dalilin shaye-shaye ne. Za mu dauki mataki iri-iri don mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala da karfin Allah da kuma taimakon shin Allah ya yarda.
Akan mukalla kan san cewa wannan lokaci ne da yan siyasa kan yi amfani da matasa wajen ba su kuɗi su sayi kwayoyi su tada hankalin al'umma. Daga mumbarin wa'azi da masallatai, wani mataki za ku dauka don wayar da kan mutane?
To wallahi Nasiru, babban abin da muke tsoron ma bana me zai faru a cikin lokacin da za a yi wannan zabe. Wannan na cikin abin da yasa muka yi gaggawa muka fara bude wannan kafa ta yaki da shaye-shaye. Amma farko abin da muke roko don Allah dan girman Allah manyan mu na Najeriya, don Allah waɗanda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci, don Allah magana a tito da kuɗaɗe a ba su ta hanyar shaye-shaye don su zo su tada fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba, don Allah a bari. Muna kira gare su. In kuma muka yi kira muka ga abin bai yi ba, yanda suke canza salo mu ma mu canza salo na yadda sako. Ai kowa muna da hanya da Allah ya bashi, amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zabin ya zama mai tsafta kuma a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Wannan shine kurin roƙon da za mu ci gaba da yi kafin mu ga abin in yayi amfani, to shikenan.
Abinda ma zai fi daukar hankali shine duk lokacin da waɗannan yan siyasar ke campaign sukan so su zo a wajen sarakunan gargajiya da malaman addini su ce a sa musu albarka. Shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun kwayoyi ga matasa?
To da ba abinda ya hida mu da muna roƙon su ne adalci da riƙon amana. Amma yanzu ne muka fahimci ya kamata a shigar da wannan cikin hudubar da za a yi masu ta lokacin da suke neman mu goyon baya ga campaign ko kuma don cin zaben su ko wani abu. To wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara. Duk wanda ya samu dama ya zo wurin mu to za mu yi mai wasiya kuma wani lokaci ma in muka ga zaka zo headquarters mu tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba. Don haka wannan za mu karfafa mu taimaka mu wanda muka ga ya karbi kiran mu na yaki da shan miyagun kwayoyi sai mu kara karfafa mutanen mu su bi shi su zabe shi. Inda muka ga kuma bai karbi kira ba to wannan kuma za mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba.
Allah ji kan shaggiro argungu. Yanzu kuma ga zantawa kan yanayin rayuwar Arewa a baya daga marigayi tsohon ministan noma da kuma tsaro kazalika har ma da cikin gida Dr. Shitima Mustapha wanda Allah ya yi wa rasuwa a watan Nuwambar bara a Abuja bayan fama da jinya. Aka kuma yi masa jana'iza a jihar sa Borno.
Alhamdulillah, assalamu alaikum. Da farko dole mutum ya nuna takaici akan abubuwan da suke faruwa. Abubuwa ne suna faruwa kuma kullun kana gani a ko dai kai hakuri ka ce ba za ka yi magana ba tunda abubuwan suna faruwa irin abinda Tora suke ce systematically. Yau anan gobe anan jibi a can gata a can dole a fito a faɗi abinda ya kamata faɗa in ma za a kai kuka wurin hukuma ne da sauransu. Dole a yi magana kuma ka san wani lokaci ana cewa idan manya ba su fito sun faɗi ra'ayinsu ko kuma sun faɗi gaskiya ba sai ka ga marasa gaskiya ko kuma masifa sai ta ci gaba. Komin iliminka komin karatunka na sanin zafin cizo kai da kai karatun zafin cizo ko ilimin zafin baka kai wanda ainihin yake bakin koran ba to shi ina bakin kola duka muna bakin kola ne saboda ka dole ya ihu dole ya tsawa saboda ma ya samu taimako. So abinda ya sa kenan nake ganin cewa dole koda mutum kasan kwanakin bayan na cewa ni na tafi hutu bana magana akan siyasa kuma akan agriculture bana to amma yanzu hukuman da mutanen mu suke ciki dole a fito a yi magana a bayyana wa duniya cewa ga halin da ake ciki kuma muna bukatun taimako kuma shine da kamar yadda nake faɗa wannan abu akwai abin tambaya abubuwan tambayoyi kala kala a cikin shekarar 1966 shata yayi waka akwai wakan da yake cewa mu tashi mu farka yan arewa don bacci akin kawai ne to a cikin wannan wakan akwai inda yake cewa ina fata ba Fulani da suke je dan zan yi waka a ciki akwai inda yake cewa ana son a taba mu yara amma ana tsoron manyan mutane a arewa kenan. To yanzu a tambayan da za a ni zan yi kuma wannan tambaya hadda ne kaina ciki ina manyan suke suna nan ko ba su nan in suna nan nokewa suka yi ina samarin suke sun shin samarin nan sun butulcewa manyan ne to the extent cewa manyan su kansu sun ja bakin sun yi shuru ko menene yake faruwa. To akwai ire-iren waɗannan abubuwa wanda yake mu a arewa abin nan fa ba na Borno da Yobe da Adamawa kadai bane abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin ko wutan daji tana ci in kace kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai taba ka ba akwai magana saboda haka wannan abu dole kamar yadda yake tambayoyin nan dole mu samu ma kanmu amsa domin ma kada mu zauna mu shantake har ruwan nan hutan nan ta zo ta ce mu. So shine abubuwan nan dai ya kamata jama'a su sani wannan abu ya dame mu kuma muna fata mutane za su tashi su taimaka a roki gwamnati a roki kowa da kowa saboda a samu sauki. Su waɗannan mutane waɗanda suke wannan kashe-kashen abin yana da daure kai fi sabilillah akwai daure kai domin sai ka rasa ma meye manufa na kashe-kashe bayan Allah lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayinsa kai ba shawarce ka ba ba ce ko a halarci wane ko kara halarci wane ba a tambaye ka ba. Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama ka zo ka kashe shi.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ku himmatu. don ku gyara kasar ku da gaskiya.